والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوانا مسلمي متى ساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 19 ga watan sha'ban shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina biyu kenan ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi shi ya tattaro mu gaba daya a wannan lokaci da muke fatar albarkatun Allah su tabbata a gare mu da falalarsa da rahamarsa a rayuwarmu da kuma bayan mutuwa ayyuka da muka yi ko muke yi masu kyau Allah ya karba mana ayyuka da muka yi ko muke yi munana Allah ubangiji ya gafarta mana kuma ya nesantar da mu daga sharrin su shedan Allah ya raba mu da shi Allah ya ba mu kyakkyawan karshe ya ba mu ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama muna godiya ga Allah da ya sa muka sake haduwa bayan an samu dogon lokaci kun dawo ni kuma ban dawo ba na koma makaranta ne kuma Allah madaukakin sarki ya sa na gama lokacin da ya kamata ana bi na bashin zuwa Nigerian Law School inje in yi professional course in law ban yi ba ana bi na bashi tun lokacin da na gama jami'a na samu admission kuma nazo na samu admission na zuwa masters sai na pp ta zuwa masters din na gama kuma na ci gaba da phd na dawo amma wannan abun yana matsayin bashi a kaina shi yasa yanzu na je na biya bashin amma na gama wallahi alhamd muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake ba mu dama mu ci gaba da harkokin mu na addini da karatu da karantarwa Allah ya karba mana ya kyautata mana karshen mu asali muna yin darasin umdatul ahkam amma sai lokacin da kuke nan muke yi don haka ina sanar da ku tunda kuka tafi aka rufe wannan littafi har yau ba a bude ba kuma yanzu ma ba za a bude ba don ba ku bada izini ba in kun bada izini sai a bude daga kan karatu mai zuwa insha Allah yanzu muna gab da shiga Ramadan don haka ya kamata mu mai da hankali ne akan shirye-shiryen Ramadan saboda in Allah ya shigar da mu mu samu mu taba tafsiri iya abinda Allah madaukakin sarki ya ba mu dama za mu koya daga albarkatun alqur'ani bana muna da shauƙin tafsirin bana saboda abubuwa da yawa bara ba mu samu cikakkiyar dama ta yin tafsiri a masallaci ba saboda covid-19 pandemic amma bana in Allah ya da ba covid-21 da har za ta iya hana mu da za mu yi karatu muna fata Allah ubangiji ya dada nesantar da mu da ita da sharrinta kuma bana in Allah ya da za mu yi karatu ne a suratu yusuf alaihi salam ni kaina na dade ina shauƙin zuwa wannan sura don haka albishirin kuma tasa yawa saboda haka muna fata Allah ubangiji ya sa a yi da mu yanzu yau tunda ba za mu yi haka ba zan ba da dama ku yi tambayoyi akan duk abin da kuke so wanda na sani zan amsa muku in Allah ya so amma kafin nan kafin a shirya bari in dan yi darasi a takaice akan wani maudu'i wanda nake gani zai amfane mu daga baya sai a bude kofa saboda tambayoyi ɗaya daga cikin matsalolin da na lura matasa da yawa daga cikin ku suke da damuwa da shi kuma suke yawan tambaya a kai shine matsalar waswasi ya kamata in dan yi muku bayani a takaice ya zama a dunkule duk wanda yake da tambaya akan wannan sai ya zama an warware masa menene waswasi waswasi wata cuta ce da take jikin zuciya wadda take asalinta mental disorder ce amma tushenta daga shedan yake tana iya faruwa a harkokinka na duniya tana iya faruwa a harkokinka na addini mu yanzu damuwar mu harkoki na addini waswasi daya ne daga cikin hanyoyin da shedan ke samun kafa a wurin mutane wajen cika alkawarinsa da yayi akan la in akhartani ila yawmil qiyama la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Yayi alkawari ya sha alwashi cewa idan an bashi dama yayi tsawon kwana zai batar da ƴaƴan annabi Adamu saboda ya samu ƴan uwa da abokan shiga wuta. To Allah madaukakin sarki kuma ya bashi dama yaje, yace yaje yayi wastafziz man istata'ta minhum, duk wanda zaka iya batar da shi je kai. Amma inna ibadi laysa laka alaihim sultan, amma bayina na gari ba zaka samu dama akan su ba. To sai ya zama yana samun kofa wajen shiga wa mutane da hanyar shinun guda biyu, shinun din ash-shahawat da shinun din ash-shubuhat. Waɗannan su ne manya-manyan kofofin shaitan. Ya rike wannan shinun din guda biyu saboda shi ma shinun ne na ash-shaytan. Kuma Allah ya ce inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, wannan abokin adawar ku ne, ku rike shi a matsayin abokin gaba. Shinun din sa na ash-shahawat shine wata cuta da yake yaba wa mutanen da ba ruwan su da addini. Shinun din ash-shubuhat shine cutar da yake yada wa waɗanda suka damu da addini. Don haka kowa ma yana iya kamuwa da cutar shaitan, don kana addini baka tsira ba, ballantana kuma ba ka yi. Ash-shahawat shine cutar da ta shafi sha'awe-sha'awe na wato wanda ake yi da gangan jiki na sabo, shaye-shaye ko kayan maye. Kaga zai yi wahala ai kaga ustazu yana wannan, neman mata a fili zai wahala kaga mai addini yana wannan, ko yana so a ransa zai kanne ya daure ya hakura. Kuma mace in dai har ta fara shiga na addini tana sa hijab, to ba za ta iya kuma fitowa fili kuma ta yi alfasha ba. Wannan abin zai zama mata kandagarki, ba zai barta ta yi ba, mutane ma ba za su barta ta yi ba in tana shiga da kuma harkar addini. Ya fi kama waɗanda ba ruwansu da addini, ta sa tufafin da ta ga dama sai ta yi abin da ta ga dama, shi ma ya sa kayan da ya ga dama sai ya yi abin da ya ga dama, haka ne. Shaye-shaye abin nan, bin mata da kuma bin maza, tata a fili, kada zai wahala mai siffar addini ya iya irin wannan. Sai dai abin da shaitan zai iya sa ya yi a koye ba a sani ba, amma ya yi a bayyane a ce wannan ustaz ne kuma barawo, ai ba za ka taɓa ganin haka ba. Kuna fahimta? Wannan shi ne ash-shahawat, cutar da yake sa wa waɗanda ba sa da alaƙa da addini ta kusa, sai dai ta nesa mai yiwuwa. Suna sallah suna waye, amma ko ka ga yana amma ba za ka ji mamaki ba, ka ce don wani ya yi abu kaza, amma wanda ke addini abu kaɗan ya yi za a ta yaɗawa, to ba zai daya yi ba. Wannan shi ne ash-shahawat. To shaitan baya zuwa wa irinka mai zuwa masallaci, mai zuwa karatu ta wannan kofar, don ya san ba za ku shirya ba. Duk yanda mace ta burge ka za ka yi haƙuri ka kanne ka juya, ko baka juya ba dai ba za ka je ka nema ba, don abocinka ba zai barka ba, masallaci ma ba za su barka ba, kai ne ladan, ka kira sallah kuma a ganka wurin wance ba zai yiwu ba. To wannan shi ne ash-shahawat da irin mutanensa. Kai tunda ba za ka amsa masa ta nan ba, ta ina zai bi ka, sai biyo ka ta ash-shubuhat, sai biyo ta cikin zuciya, domin a waje-wajen ya yi kyau amma yana so ya bata cikin. Kai ka ce za ka yi addini, sai ya zo ta cikin addinin. Menene babban abin da kafi gadara da shi? Shine sallah. Sallah ka ba za ta yi ba sai da alola, alolan ka ba za ta yi ba sai da tsarki. Sai ka je ka yi tsarki, sai ka fito sai ya ce maka ai fitsari ya dawo, sai ka koma. Ko ka je ka yi kai sai ya ce baka gama ba, sai kai ta yi sallar da ka damu da ita kana so ka yi, sai ka rasa raka'a biyu dukiyarka. Ka zo a raka'a biyu ma Allah, gashi liban zai ruku'u Allah, kana shakka zai kabbara ba tai ba Allah, sai ka kira Allah uku. Ka zo ka yi sallah, in dai har kai sallah kai dai to ka shiga uku, kana yin assalamu alaikum sai ka ci, to an sallama ba ta cika ba, sai ka tashi ka karo wata. Ka karo wata ka zo ka yi sujadan ba'adi, daga bayan haka tuna ai ba ba'adi ya kamata kai ba, kabli za ka yi, ka ci to bari ka yi kablin. ka kwanta sai nuno maka wani dodoli da wata tazo ta dan gitta an dan yi ba ayi ba ka tashi kuma yake ce to ai ina da janaba kai ta dubi dube kai ta leke leke ka hanta da toci ka ce to ban ga komai ba amma ai ya kamata a ce kawai ina sai ka je kai wanka in ka je wankan ka watsa ruwa kai haka zaka ci gaba yake ce to ai ruwan jikinka ya koma ciki don haka ruwan ya baci sai ka fallar sai ka daura tawul ka dawo ka sake deban wani ruwan wannan shine aikin waswasi shedan yana mugu haka ko baya yi kana cikin azumi haka kawai sai saka sai ka ji ka yi wani abu ya shige ka sha ruwa ma wannan abun da dazuka kunkuro bakin kai gaskiya ina ji ya wuce don haka an gama ramala da sai na biya daya an dan yana baka ji wani abu ya diga sai ai maji ne ai mani ne don haka sai na rama irin wannan abun yana zuwa wa wanda ya rike addini shi kuma shedan sai ya fito masa ta hanyar cikin addinin wannan shine ake ce alwaswas min sharril waswasil khannas alkhannas shine almuhtafi wanda yake boye ta cikin gida yake rarakar ka tunda in yace kaje ka nemo masa abun shiga wuta ba za ka samu masa ba account dinka anan zero ne kana da clean sheet to me zai maka shine a abun da kake da shi na ibadar sai nemi ya bata maka ya dagula maka ya wurga za maka kuna fahimta wannan shine waswasin shedan kuma da yawa daga cikin ku suna da wannan matsala abin da yake jawo wannan abubuwa biyu ne akwai cuta ta kwakwalwa tana iya sa mutum ya kamu da wannan idan damuwarka humum da ake cewa suka yi maka yawa to zai zama kana da wani mental disorder wanda a zahiri kai ba mahaukaci bane amma a batini da kai da mahaukaci duk iri daya yanda mahaukaci baya da setting tunani haka kai ma baka da setting tunani duk abin da kai zaka manta duk wani abu mai amfani kuma ba zaka samu dama kai ba sai ka kashe awa guda awa biyu awa uku kai baka karanta Qur'ani ba kai baka tashi kai sallah ba kuma kai baka yi bacci ba kuma baka karanta littafin ka na makaranta ba haka kana ta tunani in an gama me ka tuna kai ma baka san me ka tuna ba sannan ya ta sa maka tunani akan aikata wani laifi na sabo wanda kai ka san ba za ka iya yi ba in an barka ma an kama ka ma ba iyawa za ka yi ba amma ya ta sa maka tunani da tashwishi wannan dai yana cikin alwaswasil khannas yana daga cikin abin da in yayi yawa yake sa mutum depression wanda sai ya je an fara bashi kwayoyi ko a kwantar da shi a asibiti shi ba daure shi a turu ba amma shi da kansa ya san a daure yake in kuma wata ce shedan ya daure to wancan wanda yake da medical wato abin nan approach ba da shi muke magana ba muna magana ne da wanda yake da spiritual approach shine waswasin da ke da alaka da ibada wannan waswasi da ke da alaka da ibada ya kasu kashi uku akwai alwaswasu fil mu'taqadat akwai alwaswasu fil ibadat akwai alwaswasu fil mu'amalat alwaswasatu fi al mu'taqadat shine wanda ya shafi aqida da kuduri a cikin zuci har kawai ka san ka yarda da Allah fa amma kawai sai kawai wata rana sai ka fara tunani ka wai Allah haka kawai yanzu an yarda shikenan shiru to Allah ina yake ne kuma Allah ne ya halicci komai da to kafin da kuma ina Allah yake sannan shi yanzu Allah to waye shi a ba wanda shi to shi yake kansa to in ba shi kansa ba ya fara kuna gane irin wannan tunanin sai ga tunanin kai yana tafiya har ya kai infinity shi bai wuce ba kuma bai dawo ba kaga da tunda ya je bango ya ji an kasa gane bai sa to da sai ya dawo amma ba zai sai ya barka a can wannan shine alwaswasa fil mu'taqadat abinda ka yarda da shi amma yana so ya dagula maka lissafi alwaswasatu fil ibadat shine wanda na bada misalai akai wajen ibada ya fi aukuwa yawanci a cikin harkar tsarki da kuma harkar sallah tunda wannan ne aka fi ta'amuli da shi alwaswasatu fil mu'amalat shi kadan daga cikin mutane ke yin shi har kawai sai rinka tsarguwa da mutane wanda suka gani ba za su rinka mun gani har ni ba zan rika shiga mutane ba duk wanda ya gani kawai zai ga kaman wanda daga ganin ka haka kawai yace wanda ban na gani haushi na yake ji ka mata sallama ya amsa murmushin da yin nan sai ga maka wallahi ya keke asali a kowa ba asali hidden agenda mutane haka suke ba su yadda da mutane ba ko wani lokaci ya rinka ji kamar akwai obligations a kansa ko liabilities har kawai sai je ya samu wani da Allah ka yafe ni me ya masa shi ba bai san me ya masa ko an kawai ya tambaya ko ni wane baya bi na bashi kuwa ko kuma ana bin sa bashi ya biya daga baya dawo yana ce ni na biya ka kudin nan goye ma ya sake dawo ya zai ce ko in ƙara biyan ka ne wannan a cikin mu'amalat ana samun masu irin wannan ana samun sa kuma a cikin aure mutum har kawai sai ya kira ka sai ya ce gaba ta mala an samu matsala nace me matsala da aka samu yace wallahi malam ina bala'in son matata amma yanzu naji wai na sake ta nace to ai na kaji yace naji kamar na ce na sake ta nace to ka sake ta yace a ban sake ta ba nace baka sake ta ba kuma ka sake ta malam da samu matsala ne har kawai sai ji a ransa kamar ya ce ya sake ta sai zai tambaye ta wani kenan da ya kira ni kwanan nan ce mata ni na sake ki ne tace kamar yaya sai ce a bar magana yanzu don Allah in ka sake ta ya ka zo ka tambaye ta wani kuma ya kira ni ya ce malam wai na zaune ne na ta tunani sai ji shi ya yaga fefa a cikin hallucinations fa sai ji ya yaga fefa sai ga ya ɗauki biro sai fara rubuta ni wane na saki wance yana cin rubutu shine sai ya dawo sai ya kira ni ya ce malam na fara rubutu amma ban gama ba na ji wai na hannu ya ga paper kuma wallahi malam har na rubuta saki nace to ka zo ka same ni da yamma da takardar sai ce ai ba wannan shine wasu wasin cikin mu'amalat Allah ya raba ku da wannan ciwo wannan ciwo akwai shi ko babu yawa an zo wurin to dai ba daga cikin matasa suna wannan abin da yake jawo shi abubuwa biyu ne abubuwa nawa biyu da jahilci da karamin sani su suke jawo shi da jahilci da mene da karamin jahilci shine baka san komai ba addini amma ka fara practicing din addinin to shedan ya samu babbar kofa kenan a wurin ka ya rinka raraka kenan wallahi sai kuma karamin sani shine ka fara koyo kai an dan fara dan shiga layi da dan sa a so yake a dan goge a mayar to ina ganin ka akan irin wannan in practice kana da kyau amma aka taba cikin kokolwar ko misali ma zaka iya jan ayoyi amma ba fassarar su kun gane wannan an fara sani ba a gama sani ba kenan ka sauke ahlari saura ishbawi da iziya kaga da dan saura hadisan nan na wane ne ka dan haha da codan su sai nan ana magana zaka iya shiga ai musu da kai amma an tambaya kuma ka bada fashin baki baraka iya ba duk inda ake zaka ga cewa kai ma ai kana da sense of belonging amma kai baka sani ba karamin sani ne irin sa kukumi ne to shedan ya fira raka wannan fiye da jahilai ma kuna fahimta shine ka dan san abubuwa guda uku na haram to shedan sai kara maka su by extension sai su kai 10 sai zama duk wani abu da ke da alaka da wannan sai kai ta takurawa kanka komai ma haram ne kuna fahimtar wannan wannan shine karamin sani duk wanda ya riga ya waye a addini yayi nisa ya wuce wannan matakin to zai daina wallahi shedan ba zai iya masa ba innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu duk wanda suka yi nisa suka wuce wannan mataki to za ga sun daina waswasin shedan duk wanda har yanzu yake yi to bai gama samun koshi a cikin wayewa ta addini bane kuna fahimta baka tunda kun ji su kashi biyu menene maganin sa maganin sa akwai long term plan akwai kuma short term plan long term plan shine yawan karatun yawan neman ilimin addini da kuma yawan shiga cikin harkar addini ta yanda shedan din zai gane cewa kai kafi karfin sa har yanzu ya sallama ya mika wuya. Saboda shaitan ya fi nema a wurin inda ya ga zai rika dan samu, to in yayyayi ya ga bai samu ba yakan hakura shi ma sai ya tafi. Ana fahimta ko? Don haka yawan shiga cikin harkar ilimi ba kawai ibadoji ba, don yawan ibada zalla ba tare da ilimi ba yana sa shaitan kullun ya zama tare da kai. Amma in kana da yawan harkan karatu, to karatu ya fi yaƙan shaitan sama da yawan ibada. Wannan shine long term plan. Short term plan kuma shine yanzu baka riga ka gama karatun ba, amma dai kana kan layi yanzu me za a yi, to shine abin da zan faɗa a yanzu. Akwai aiki na zahiri, akwai kuma aiki na zuci, akwai kuma aiki na harshe. Wani ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, ya ce shaitan yana zuwa yana samun waɗansu abubuwan da in na faɗa ma ina ji cewa ni kaina ma kafirci ne, ba zan iya faɗar su ba, ni kaina abinda nake ji akan Ubangiji. Kuna fahimta? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zaka sarihul iman, wannan tsantsan imani kenan. Me yake nufi shine shaitan ya ga kana da imani ne na gaskiya, shi yasa yake so ya zo ya kwashi wani abu a cikin imanin. Ba wai yana nufi yin hakan shine imani ba. Ana ganewa? Bimana indaka sarihul iman, kana da imani wanda ya fito fili, sai shaitan yake so ya zo ya rinka ragewa. Don haka duk wanda ya fara in ya zauna yana irin wannan tunanin, ko wani sura ya rinka zuwa masa sai ga kamar Allah yake gani, yana kokari ya hana amma yana ta ganin abun ya ga jiji, kuma sai ya rinka ji kamar Allah ne. Don Allah, wannan abun da ka gani zai zama Allah ne? Shikenan kawai tunda ka san shirme ne, sai ka bar shi a shirmen, haka zai tafi. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji, in mutum ya ji irin wannan, sai ya ce falyasta'iz billahi minhu, mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan abun. Summal yantahi, sannan mutum ya yi kokari ya daina tunanin. Za mu zo mu faɗi ya za ka yi ka daina tunanin. A wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qul amantu billahi wa rasulihi, in ka ji irin wannan ka ce nayi Allah, nayi imani, nayi imani, amantu billahi wa rasuli, nayi imani da Allah da manzon Allah. In kana yawan faɗa shi, kuma shaitan ai abin da ya ki shine ai imani da Allah da manzon Allah, to sai ya tafi sallallahu alaihi wasallam. An gane wannan? Don haka a cikin dai wannan short term plan, mataki na farko shine a cikin zuciyarka sun malyantahi, ka riƙa kana fara irin wannan tunani, ka yi kokarin ka jefar da tunanin. Ya za ka yi ka jefar? Shine ka fara tunanin wani abun daban. Ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa akan wannan shine ka riƙa shagaltar da tunaninka akan wani abu. In kai shiru haka, to dole shaitan kuma ya kawo maka wani tunani, to tuna wani abun daban mai amfani. Ko da wannan abun harkar duniya ce, ka tuna kuɗi, ka tuna wata, ko ki tuna wani, alal aqalli zai sa ya zama madadin wancan. Kuna fahimta? Amma a rinka tuna halal. To wannan shine sun malyantahi, kai kokari ka hanu ka daina wannan tunanin. Sannan mutum mai irin wannan matsalar, ka koya wa kanka association da mutane, karka rinka zama kai kadai. So dan ana zaune za a yi labari, kuma dole kai ma za ka shiga. Irin mai wannan abun baya so a gane yana da matsala, to ko ba a ce sa baki ba zai rinka dan sa baki, saboda kar a gano yana da matsala. To wannan abun da yake yin, to sai ya sashi kuma ya rinka mantawa da waccan matsalar tasa. Karka rinka zama cikin isolation, ka zama kullum kana tare da abokinka ko abokai, sai dai in za ka yi bacci. Ana fahimta? Bayan na zuciya, sai kuma yawan addu'a da yawan zikirori, yawan karatun alqur'ani. Saboda shi alqur'ani in ya zo, to shaidan kuma dole zai tafi. An fahimta? Allah madaukakin sarki ya ce fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, la ai karatun qur'ani to kuma sai a rabu da shaidan, saboda shaidan baya son harkar karatun qur'ani. To yawan karatu alqur'ani da yawan ambaton Allah, saboda Allah madaukakin sarki ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, zukata suna samun nutsuwa da abincin kosar da su ne ta hanyar zikirin Allah. To in kana yawan yi, sai ya zama shi shaidan ya tafi. sannan kuma sai kuma yawan fadan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Duk wanda yake da wannan matsala a cikin ku don Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka rika neman tsayin Allah daga shaitan a irin wannan yanayi. Allah ne madaukakin sarki yace wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah. Ka rika yawan neman tsayin Allah daga shaitan in shaitan yana kama ka fisga, wannan kuma tirga shaitace. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Baka sai ka rinka fadan rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Kuna fahimta? Da kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawan maimaita shi. Wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a cikin sallah, in ka ji abun ya dame ka a cikin sallah raka'a nawa ne yi sai ka rikice. Na ma yi karatun Fatiha ka rikice, shin sujadan da na yi a cikin raka'a ɗaya biyu na yi kan ko sujada ɗaya ne kan sai na miƙe, irin wannan abun. To ka rinka in kana jin wannan ya maka yawa ya rikita ka, to haka wani da ake ce masa Usman ibn Abi al-As as-Saqafi ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da irin wannan matsala a cikin sallah, shaytan ya dame ni. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaytan ne, kuma yace ya haddace Qur'ani mai kyau amma in yazo sallah kawai sai tilawa sai ta tafi, yana fara karatu sai ya nema ya rasa, duk shaytan yana irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka shaytanun yuqalu lahu khinzab, yace wani shaytan ne mai cin tilawa sunan sa khinzab. Ce fa idza ahsastahu, in ka ji shi fata'awwaz billahi minhu thalathan, ka nemi tsarin Allah daga gare shi sau uku. Ta hagunka sai ka yi tofi, saboda yana zuwa ta hagu ne, baya iya zuwa ta dama. Sai ka yi haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka yi tofi sau uku. In Allah yadda zai tafi, shi ne ya ta yin haka yake sai ya tafi sai ya daina zuwa mun kwata-kwata. Saboda wannan tofin da za ka yin yana matukar wahal da shi. To shi kuma duk inda zai wahala gare ya je ya samu wani kuma sabon fasinja, amma kai kan ya riga ya rabu da kai kenan in Allah ya so. Kuna fahimta? Don haka ku yi kokarin magance waswasi ta wannan hanya ta biyu, shine na wato yawan ambaton Allah da kuma neman tsari daga shaitan. Sai hanya ta uku ita ce a aikace. Duk abin da ka ji mun faɗa din nan a yanzu, ka riga ka fahimci cewa daga waye yake? Daga shaitan. To ba abinda yake maganin shaitan kamar kunyata shi, ka yi banza da shi. Ka je ka yi fitsari ka tashi sai ya ce maka fitsari ya sake fitowa, me ya kamata kai ka kunyata shi? Ka ce ƙarya kake yi? Kuna bayinka? Ka je ka yi alola ya je ka ji kamar ka yi tusa, kai kuma in na gaske ne ka san baka yi ba. Irin wayannan mutanen ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji wari ne ko ka ji ƙara? Ai dai tusan gaske ne, akwai ɗayan biyu. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji irin wannan sai ka ji wari ko ka ji ƙara, mutum mai waswasi kenan. Sauran mutane da ba su da waswasi fa in ka san kai tusa kai ba sai ka ji wari ko ka ji ƙara ba, amma duk wanda yake da irin wannan ya san ba na gaskiya bane, ko ya hura masa iska a cikin sa sai ji kamar wani abu ya fita. Annabi ya ce karka daina sallah kuma karka sake alola, ka bar shi a haka, ka je ka yi a haka. Ko kana ji kamar bai yi ba, karka yarda ka sake, saboda shaytan dama abin da yake so ka sake ne. Sannan in ka bi ordinary mutane, akwai wanda kaga ya sake ne, to duk wanda kaga bai sake ba a haka ya tsaya, kai ma ka zama irin su mana. Ba yanda za ka yi a ce kai kadai ne sallar ka ba za ta yi ba, duk masallaci ba wanda ya fita a sallah sallar sa ta yi, kai ne kawai sallar ka ba ta yi ba, kai ma kar ka fita. Ko ka ji kamar wani abu ya faru ka ce ƙarya ne bai faru ba, ka bar sallar a haka. Tunda in kai irin sabon ustaz din nan ne nake ce muku, zai ga kamar Allah ba zai karɓa ba, kuma in ya mutu zai shiga wuta. Kawai fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna, sai ya ce shine wannan shine sahuna. Don haka yana yin sallah, an gidan da sallah tare da shi aka yi asawun gaba, sai ga kuma ya tashi ya zo ciko sallah. Me ya faru? Daga raka'a na biyu ya bi ku, shi raka'an farko da aka yi bata masa ba ya sake, an sake wani, don haka sai ga ya sake tashi. Ko ana cikin sallah wanda ga sawun gaba fa ana sujjada, sai ga ya miƙe yana neman wurin fita. Me ya faru? Wai alolansa ta kare. Don Allah, alola tana karewa irin haka? Ai alola ta gaskiya kan ba ta karewa ta irin wannan hanya. Don haka duk wanda yake jin irin wannan ya daina ji. Ka fito bayan ka yi alola ka ji kamar wani abu ya ɗiga, ka yi banza da shi. Abdullahi ibn Umar ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min wannan, in ya je fitsari shi ma yana irin wannan abu, sai ya je yayyafa ruwa a jikin tufafinsa da yasa sai ya koma yasa in yayi motsi in yaji kamar wani abu ya diga sai ya ji jika ya ce a ruwan da na sa ne shikenan shaytan din ya tafi suwaye manya-manyan fasinjojin shaytan a wannan shine waɗanda suke da karamin sani da waɗanda ba su sani ba amma galibin su sun fita an fi samun su a cikin gauraye ni kan yanzu a uzu billahi in yi wannan harka ko malam ana amma har kawai shaytan ya zai samu dama a kanka wallahi sai in abun sun maka yawa me yake jawo irin wannan shine karfe 12 yayi karfe 1 tayi kowa yana bacci wanda bai bacci ba kuma yana wani abun kai kuma kana ta tunani ka rasa kai ba kai bacci ba kuma kai ba kai wani abun ba to wannan abun ne in suka taru sai shaytan ya samu kofa sai ga ya fara rikita maka addini ma in goranci yayi yawa wallahi ba abun da baya sawa Allah ya raba ku da wannan matsala wallahi shi yasa sai ka dauki littafin ma ka kasa karanta wani lokaci ka dauki da notebook da textbook ma ka rasa wanne ne za ka karanta duk yana daga ciki zai yi wahala wanda ya aure kuma ba jeje sai a auren baka ce yana da wannan matsala tuni ya riga ya wuce wannan wurin ba ka in kana so ka fita anan duk yawan addu'anka akwai saura fa wallahi malam za ka yi addu'ar amma wallahi shaytan zai ce a muna nan tare Allah ya kyauta wani abuwa da muka faɗa duka saboda fa'idar ku ne ina fata za ku yi kokari ku kiyaye kuma ɗaya daga cikin abin da yake sa wa mutum ya kamu da ciwon waswasi kamar yadda na sha gaya muku ko da ba ka yi shine istimna'i yana kawo wannan ciwon shine masturbation wanda ba yi ya zai koyar wa kansa yana ta yi ka zo kai ta yi kai ta kokawa da abin nan kowa kullum ɗakin ka akwai sakata kowa in ya zo sai ya kwankwasa ka ci ina zuwa ka shirya kafin kullum baka da gaskiya in ka shiga ban ɗaki ka daɗe ka kulle sabulunka bai kamata a ce ya ƙare a kwana uku ba amma duk ka cinye shi to wannan duka yana cikin abin da yake kawo waswasi ko baka da shi wallahi ku guji wannan ina yawan gaya muku cewa wannan masturbation din yana da illa ƙwarai da gaske gare ku a lafiyance da kuma a addinance ana fahimta sai wanda ya zo masa lalura wannan kuma wallahu a'lam amma galibin mutane ba lalura bace shi ya koya wa kansa kuma abun ya zo ya dame shi to yana sa mutum ya zo ya kamu da ciwon mantuwa da ciwon waswasi da ciwon rikicewa a cikin al'amura Allah ya kyauta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada Allah ya warkar da ku yanzu na gama bayani akan waswasi sai kuma mu karanta dan tambayoyi waɗanda suka sawaka zo ko ka rinka karanta mu ni ban gane me aka rubuta ba bismillah
wannan na farko yace malamin barka sai wutara
sani ba kwa da wani mic din ne kawai ka rinka faɗa kowa yaji in akwai kusa to bismillah
yace ku barka sai wutara tsashi ta sashi ta sa shi har yaji yana son haddan alqur'ani yace malam a bani shawara ta ina zan fara
to haka muke so dama ai hudu ba kuma hudu ba ta ratsa jikin mutane Allah madaukakin sarki yana son mutanen da suke ji kuma su karba alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allah ya sa mu a ciki yanda ake farawa akan harka karatun qur'ani shine ka nemi malami malami din nan zai iya zama sa'anka ne ko abokinka zai iya zama makusancinka zai iya zama wanda yake nesa da kai wanda dai ka san yafi ka iya karatun alqur'ani kar kai karatu da kanka kar kuma ka zama malamin kanka ka samu wani ba dole sai ka je ka samu babban malami ba wanda dai ka san na kusa da kai musamman yanzu ku da kuke makaranta anan dole za a samu wani yana dan gaba da kai ba dole sai ka samu babban malami ba wanda bai da time ka samu dan daidai da kai wanda ya dan fika shikenan ka fara kuma abinda zaka fara shine ka koyi yanda zaka iya karantawa a littafi din ba hadda ba tuku an fahimta sai ka iya karantawa da laushi kafin ka fara haddacewa bukatar ka ita ce kai ka samu lada ai don haka ba wai haddacewa ita ce gaya ba ka iya karantawa ya zama kai ma kana cikin rabon masu karantawa. Al-Imam Nawawi yace wanda yake karanta Qur'ani yana gani yafi lada sama da wanda yake karantawa da ka. So da wanda yake karantawa da ka ladar karatun ne kawai yake da shi a cikin kwakwalwarsa, wanda kuma yake karantawa akwai kwakwalwar tana aiki kuma idonsa ma yana aiki, yatsunsa suna aiki, hannunsa yana aiki, kuma waɗannan abubuwan dukan su zasu zama maka masu shaida a gaban Allah. Haka ka samu wanda zai koya maka ka iya karatunsa tartilan ko ina Qur'ani, sai ka riga ɗaukowa ka sauke ka dora wa kanka kullum zan karanta izu 10, zan karanta izu 5, zan karanta izu 2, warora abin da zaka iya kana ana gyara maka. Ka iya wannan Qur'ani ya maka laushi a ko ina, sai kuma ka ɗauko hadda. Kar ka ɗauko hadda baka gama iya karantawa a baki ba, saboda in ka zo ka rinka wahala biyu ne, ka koyi baki kuma ka zo ka koyi haddacewa, to za ka rika haddacewa da kurakurai da yawa, sai ya zama kayi Qur'ani yayi laushi ta ko ta ina, in aka bude maka da wani lokaci ma zaka dan daga kanka ka ci gaba, kuna fahimta? To sai ka fara hadda, sannan kana hadda kar kai gaggawa. Irin haddar da muka faɗa ba ta musabaka bace, ba ta neman kai gasa da wani bane, kai kawai kana neman yardar Allah ne. To don haka shi ba sauri a ciki, kadan kadan kadan, kuma hadda tafi yin kyau in kana haka. Gurgurdo yanda kanka yake ja, in ka ji kanka wani lokaci ya ja da yawa, kai tayi ka hadda ci shafi guda sama da shafi, randa kuma ka ji yaki ko aya ɗaya ka samu ka nika ta, sai gobe kuma a zo a dora, da haka har Qur'anin ka ya zauna. Ana fahimta da kyau? Kuma galibi wanda ya hadda kadan kadan bai yi da sauri ya gama ba, haddasa tafi karfi sama da wanda yayi da wuri ya gama. Ana fahimta ko? Yawa. Al-Imam wato Asim ibn Abi Najud malamin Al-Imam Hafs, wanda muke karatun Hafs an Asim, yace shi ya karanci ya aya, shi ya haddace Qur'ani da aya daddai ne, ya dade yana yi kafin ya gama da aya daddai ya rinka karawa, sai ya iya ta kafin ya kara. Ana fahimta? Kaga zai dauke ka shekaru kenan. To amma da ya gama yace fa hazaqtul Qur'an, yace na haddace Qur'ani, Qur'ani ya zauna har ya zama na wani lokaci na samu matsalar da ta shagaltar da ni, na yi shekara guda ban karanta komi ba Al-Qur'ani, ya wani ciwo ne wanda ya sa kwata-kwata ba zai iya komi ba. Yace amma da ya warke bayan shekara guda, yace sai nace to bari in gwada in ji ko akwai. Yace fa qara'tuhu min awwalihi wa khatamtu ila akhirihi wa lam alhan minhu harfan. Yace na dauko tun daga farko sai da na kai karshe, ko harafi ɗaya ban bata ba. Kaga hadda da ta yi kyau kenan. Ana fahimta? Sannan kuma idan ka zo ka rika yi tare da addu'a, kuma ka rinka yawan bitar abinda ka karanta, ka hada ce izu 10, to kafin ka ci gaba ka tsaya kai ta nika ita 10. Kowanne wanda yake baya a rika yawan rako shi, karka ce sai ka gama za ka dauko ka sake gyara, in ka ce za ka yi haka hadda ba za ta yi kyau ba. Kuna fahimta? Ko kuma za ka yi kai ta sakewa. Sannan kuma ka rinka, yana daga cikin abin da yake gyara tilawa shine ka rinka yawan tilawar ka a cikin sallah. Duk wurin da ka haddace, to ka yanke wa kanka cewa kullum a cikin dare za ka rinka yin qiyamul lailin da za ka karanta izu kaza. To cikin abin da ka haddace, saboda tilawar da take cikin sallah ta fi albarka, kuma cikin dare inda nashi atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa mukila, ta fi tabbas kuma ta fi zama. An fahimta? Kuma asalin tilawa da Allah yace a rinka yin tartilin Qur'ani a cikin sallah yace ayi, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi zame waratilil qur'ana tartila. Kaga duk a cikin qumil lailan, don haka ayi a cikin dare. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Muslim daga imamu daga Abdullah ibn Umar, yace idza qama sahibul qur'ani fa qala'ahu bil laili wan nahari zakarahu wa illam yaqum bihi nasiyahu. Baka a kula da wannan, kuma Allah ya albarka, Allah kuma ya bamu albarkar Al-Qur'ani. Na'am.
Wannan kuma bayan addu'a da fatan alkhairi, yace malam na taba yin sallah a wani masallaci da limamin ya karanta ayoyin karshe na suratul Baqara, sai naji an yi ta'amini amin. Malam, shin wannan akwai wani hadisi da ya nuna haka ko wani nassi?
Yake cewa yayi sallah kuma yaji an yi ta'amini bayan an gama karanta fansurna alal qawmil kafirin, ba a yin amin a wurin. Abinda ya tabbata ake yin amin shine kawai in aka karanta Fatiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ammana al-imamu fa aminu, ko idan kala al-imamu ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin faqulu amin. To kaga inda ake ta'min kenan bayan an gama Fatiha, amma in banda shi duk inda aka karanta al-Qur'ani ba a cewa amin. Ko an gama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sai ku ce amin, wannan bid'a ce. Ana fahimta ko? Amma kuma ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in yana sallan nafila sai yazo ayar da take da addu'a yakan tsaya yayi addu'ar. Ana fahimta ko? Yawwa, ayar da take magana akan azaba sai ya tsaya ya roki Allah ya tsare shi daga ita. Ayar da take magana akan rahama sai ya tsaya ya addu'a akan Allah ya bashi. To kaga wannan amma ba yana nufin su kuma ma mu su ma za su shiga ciki har suna ce amin ba. Wurin da ake yin addu'a daban shine an gama karatu kamar a alqanutu sai a tsaya liman yayi a ce amin, kowanne abu a bar shi a maudu'in sa. Ita ibada waya kifa inda amrihi wa nahyihi, in an saka kai in ba a saka ba kar kai da kanka. Ana fahimta? Don haka wannan abun kuskure ne wallahu alam.
Sai wannan yake cewa malam, menene matsayin mutumin da karatun boko ya hana shi samun sallah sannan ta sa shi kazamta kuma yana ta zama da yunwa?
Wannan ya kamu da wasu wasin boko kenan. Ba wani uzuri a boko da zai hana ka sallah. Duk bokon da zai hana ka sallah ya zama boko haram. Duk bokon da zai hana ka yin wani abu na addini ya zama boko haram. Ba wani boko a duniya da nake tsammani cewa wai kafin a yi shi sai an rabu da wani abu na addini. Ba ka ba ya zama haram. Sannan kuma koda bai zama haramun wani ba, kai a karen kanka in zai hana ka addini ya zama maka haramun ai. Ko tsimi ne ka san in ka dauka in ka sha zai bugar da kai, ai haramun ne a wurinka ya zama giya. Don ka ba wani bokon da za a ce wai kafin mutum ya yi shi sai ya. Kuma mutane masu irin wannan ma zai zo ya gama bai sallan ba, bai waye din ba, kuma daga baya zama kasirar duniya wal akhira. Na tuna tun lokacin ina dalibi a biyu ke an taba samun wani da irin wannan. Bai je mangari ba, bai je wai na jin tsoron course din gobe. Yayi ta bugawa, yayi ta bugawa. Yayi alabri, yayi adaki. Kowa ya je kwanta shi yana tai saboda gobe ce. Dama ta kari over ce. Yazo aka zo aka fita sallah ya ce shi gaskiya a je dai a mana addu'a. Wallahi ya gama karatun ne haka sai dan bingire. Oh, bai tashi bai, yan uwansu suna kai bai ba yau bai ba ta yi kyau baba ina ta zo na ya zama da kaga irin wannan boko ba uzuri bane gaskiya a wurin mutum. Haka kuma kamar yadda na gaya muku akan maganar waswasi, akan maganar waswasi, akwai wanda waswasinsa zai yi har ya zama irin wannan mutanen, har ya zama ma ya kasa ibadar ma gaba daya, ko ya zama kamar tababbe. Al-Imamul Juwayni ya rubuta littafi At-Tafsira fil Waswasa akan wannan matsalar ta waswasi. A cikin yake bada labarin wani da aka zo aka samu wani cikin malamai na zamani Imamul Haramain ne ko wani cikin malaman masaban Hanabila. Sai wani yazo yace malam ni fa ina da matsala. Shi me matsala ka? Yace malam ina zo wankan janaba sai na yi tsalle ina fada a cikin rijiyar gaba daya in cuda, saboda shi duk yanda yake zai ji bai yi ba. Kuna bayinta? Sai ya fito daga rijiyar, yace in yaje haka kuma daga baya fa sai ya ji kamar ka har yanzu ba kamar akwai inda bai wanku ba, ko kuma da yake hakan nan wani wurin ya wanku kuma daga baya sake baci. Sai ji kamar sace koma ya zan yi ku za a musan da ya bashi. Sai ce anta rufi'at anka as-salah, sallah ta fadi akan ka, bai halatta kai sallah ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'al qalamu an salasa, daga ciki kuma minhum majnun wa anta majnun. Ce ai ba ai mahaukaci baya sallah, kai kuma wallahi kai hauka. Ce don haka ana dauke maka sallah daga yau in haka kake. Duk wanda yake wannan ai ya fita kai haddin hauka. Don haka shi ma a irin karatun boko akwai wanda zai iya zama wallahi kamar mahaukaci wai shi akan boko. Boko ai bai kai haka ba alaji. Allah ya kyauta.
Na'am, wannan kuma yace malam ina so a mini bayani ko a faɗa min hukuncin jin waka.
Na'am.
Yana so a faɗa masa hukuncin jin waka.
yana so a gaya masa hukuncin jin waka duk wakar da ta halatta ya halatta a jita duk wakar ta ajita mu je na gaba
na mai tambaya na gaba yake cewa malam naji kai shiru bayan sallar bayan karatun Fatiha a cikin sallar magariba kafin karanta sura malam ko wace addu'a ce ake karantawa a wurin
na'am
cewa yaji kai shiru tsakanin Fatiha da sura a sallar magariba shin akwai wata addu'a da ake karantawa ne a wurin
ba wata addu'a da ake karantawa tsakanin Fatiha da sura ana dan yin shiru ne saboda dalili biyu na farko a mashabobin waɗanda suke gani mamu wajibi ne ya karanta Fatiha kamar mashaban Shafi'iyya da mashaban Hanabila su suke wannan kuna fahimta to in ka bi mai irin wannan mashaban zaka ji bayan yayi Fatiha zai dan yi shiru yana jiran mutane su karanta ne da sauri kafin shi yayi musamman in zai karanta gajerar sura saboda ya ba su dama da za su gama kafin yayi ruku'u to ma ni bana fahimtar wannan mashabar haka in ka ji na yi shiru ba saboda wai wani ya karanta Fatiha bane shiru ne kawai irin na ya halatta ana fahimta wani lokaci zan yi shiru saboda ina so in zabi ina zan karanta wani lokaci zan yi shiru saboda ya halatta in yi shiru
nam sai wannan yake cewa malam menene hukuncin mai azumin da yayi wasa da al'auransa har yayi inzali
azumin sa ya kare mana sai ya rama azumin sa ya kare wannan shine istimna'in da muke magana kuma abinda yasa ya zama ya kare akwai malaman da suke gani fitar da maniyi in ba ta hanyar jima'i ba azumin mutum bai kare ba amma wannan masaban tana da rauni tace masaban zahiriya da kuma fahimtar waɗansu malamai amma wannan yana da rauni saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abu Huraira da Allah madaukakin sarki ya fada cikin hadisul qudsi yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli sharabahu ta'amahu mutum ya ci abinci yana kare azumi ko baya karewa wa sharabahu in ya sha abu yana karewa ko baya karewa wa shahwatahu sai ya jera su kaga yana cewa dukan suna kare azumi haka mutum ya azumin sa ya kare sai ya biya kuma sai yayi istighfari saboda kariya alfarmar ubangiji ne Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layl kai kuma ka karya azumi da gangan wannan ba karamin laifi bane a wurin Allah sai dai wanda Allah ya yafe masa don haka mutumin da ya wannan ya tuba ga Allah sosai sannan kuma ya rama wannan azumi kuma ya yi waɗansu ayyukan alherin da za su iya sa Allah madaukakin sarki ya masa rango mai yafe masa Allah ya yafe mana
wannan kuma yake cewa malam ina so a yi mini bayani akan hadisin da ke cewa babu wata salla bayan an tsaye da sallar farilla
wannan hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tsaye da sallah to ba wata sallah sai ta farilla yana nufin in aka fara sallah to ba za ka yi sallar nafila ba tunda yace illa al-maktuba wannan idza uqimatis salatu kaga sallah ce fala salata wannan kuma labudda an takuna ghayra salatil ula to wannan as-salatul madhkuratu fil ula hiya as-salatul maktuba ko hiya as-salatul fariida to fala salata kuma hiya as-salatul lati hiya as-salatul nafila don kan aka fara sallan farilla ba a sallan nafila an gane ko don ka in ka ji an riga an tada sallah ba za ka fara nafila ba idan kuma ka fara nafilar idan dai bata kai inda ka kulla raka'a ba to ka yanke ta kamar yanzu kai kabbara zaka yi raka'a ta alfajir ko zaka yi tahiyatul masjid kai kabbara kai Allahu akbar ka fara karatun Fatiha ko ka fara sura sai ka fara ta da iqama to kai sallama ka bar taka sai kawai ka zo ka jona amma in ka riga ka kulla raka'a ta inda har kai ruku'u to ai ta zama raka'a ko to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ce man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah ka riga ka shiga cikin sallar to wannan kuma ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum in ka riga ka cika aiki to karka yanke sai ka ci gaba sai ka dan kare sata sharp sharp sai ka zo amma kai da kanka haka kawai kaga za a fara kai kuma kace bari kai to in kai ma kai aikin banza ne kar ma ka fara kuna fahimta ko ballantana wanda zai ga an yi haka ko tsaya a haka ma ba sai yayi shafa'i da witri da sauri kuma zai raka'a ta alfajir wannan du'a yakin banza kake yi na farko ba karba ba na biyu kuma ba ma zaka samu nutsuwar ba ma da har za a karbar ana ganewa ko amma idan illal maktuba idan sallah ta farilla ce to wannan zaka iya ana fahimta kai baka yi yanzu suna yin isha'i kai ko baka yi magariba ba kaga wanda yake yin isha ba za ka iya binsa kai kuma za ka yi magariba ba saboda in ya zo ya tashi zuwa raka hudu kai kuma kai kana raka uku ya za ka yi zama za ka yi ka jira shi ko binsa za ka yi kai hudu duka biyun kaga ka saba wa liman annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce fala takhtalifu alayhi kar ku saba ma liman duk sallar da ka saba wa liman sallar ma ba ta yi ba kawai ka sake ta abinda za ka iya shi ne illiman kai ne za ka yi mai hudu shi kuma ya yi mai uku kaga in ya gama karowa za ka yi wannan ba matsala amma wanda zai zama taka tasa ta fi taka yawa kaga zaka rasa yanda zaka yi kai in kai raka'a hudu sallar ka bata yi ba in kuma ka zo raka bar shi ya tashi ka saba masa sallar ka bata yi ba to aka karma ka bi shi to nan kana iya magaribar ka kuna ganewa tunda kai ma taka maktuba ce amma kai kana nafila shi yana farilla shi ne wanda aka hana wallahu a'lam
na sai wanda yake tambaya akan hukuncin cewa ko kuma yadda ake cewa yadda ake ta'amini bayan liman shin ina ne ake ja amin ne ko amin
duk wanda aka yayi amma abin da yafi dacewa shine ka ce amin kawai wannan amin mutum an tambaye shi ba bai faɗa shi ma bai sani ba a'a kawai amin kamar idan an yi addu'a zaka ce amin amma amin wani ma sai ma ba ma amin din ma yake faɗa ba sai ce amin kaga wannan kuma zai ci gaba da kira'a ne wala amin albaytal harama kaga shi kuma daban amin kuma daban amma da mutum ya ce amin tunda a cikin kira'a akwai kira'a da take jan hamza sai mutum ya wannan ba laifi bane ana fahimta mutum ya dauka ta wannan fuskar ne amma ka san da cewa dama ba kira'ar da kake yi wanda kuma ba mai yin wannan in banda warshi mai jan madul badal da irin wannan ja din to ka san ba saboda haka bane kai ka ce amin yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan amin din ka yazo daidai da na mala'iku za a gafarta maka zunubanka kuma ana so ku yi amin tare da liman to sai in tambaye ku in liman yace wala dallin yazo yace amin yana yin irin naku daka ji liman kawai yace amin ne to kai me za ba za ka yi irin na liman ba sai naku ya zama daidai mala'iku ma ya zama daidai a gafarta muku kuna fahimta shi yafi daga kan sallar insha Allah zamu gwada mu ga yanda za a yi dan Allah kar ku yi irin amin din nan kun fahimta kawai amin shikenan Allah ya sa mu dace
sai wanda yake cewa malam menene hukuncin yin kasaru ga mutumin da ya bar garin su yazo yin makaranta shin zai ci gaba da yin kasaru ne ko kuma zai ci gaba da cika sallah
dalibai da yawa suna yin tambaya akan wannan mutum ba zai yi kasaru ba zai rika cika sallah ne abinda yasa ba za ka cika sallah ba za ka yi kasaru ba za ka cika sallah ne saboda baka cikin waɗanda Allah ya ce su yi kasaru waɗanda Allah ya ce su yi kasaru shine sunne iza zarabtum fil ard falaysa alaykum jazaa'un hatta tusimu min as-salati an yakum alladhina kafaru Allah ya ce idan kuna cikin halin tafiya shine wa iza zarabtum fil ard ay wa iza kuntum ala safar shine ad-darbu fil ard to zai tsakani da Allah kuma tafiya ne ina tambayar ku kuma tafiya ne matafiyi a cikin ku shine wanda ya zo neman admission kuna fahimta kaga wani shiga ya zo ba ko ya zo abu ne kaga wannan bai zo ba wannan matafiyi ne har yanzu ba kone shi sai ya zo sai ya kasaru haka wanda ya zo zai zo ya biya wani abu na registration ko wani abu sai ya koma daga baya zai shirya ya zo ya dawo wannan duka in aka tambaya aka ce shi yana Jos ko yana Mina ko yana Sokoto sai ka ce ina wane, za a ce ya koma Bauchi ko za a ce ya je Bauchi? Ya je Bauchi. To in ya zo Bauchi zai yi kasaru ne, kuna bayyanta ta da kyau. Haka kuma ya gama makarantar, ya dawo karban result, ko ya zo karban abin din NYSC, ko ya zo karban wani abu, ya riga ya gama, shi ma za a ce ya koma Bauchi ko ya je Bauchi? Ya je Bauchi. Amma ku da kuka riga kuka yi rajista, in kun zo don Allah, ana cewa ya je Bauchi ko ya koma Bauchi? Haka ya ka koma gida kuma za ka yi kasaru? Kuna bayyanta ta da kyau? Abinda ake nufi da kasaru shine mutumin da yake cikin halin tafiya ko yake bako, sai a masa ragi akan sallah, tunda a cikin halinsa shi abin tausayi ne, a matsayinsa na bako ya zo zai bakunci ya koma, ko kuma yana halin tafiya. Yanzu don Allah kun zo yin bakunci ne? Yanzu in kuka tafi gida, in ka tafi gida ka je hutu, kuna ji na? Za a ce ya je gida ko ya koma gida? Tsakaninku da Allah in baka gama makaranta ba, za a ce ya je gida ko ya koma gida? Ya je gida ake cewa. In kuma aka gama hutu sai ka dawo, za a ce ya je makaranta ko ya koma makaranta? Baka ina ne asalin wurin zamanka lokacin da kake? Ai, wurin zamanka shine nan. Da zaman ku a nan da gida, wanne ne yafi yawa? Baka ya kana dan garin Bauchi kuma za ka yi kasaru? Ai, duk ku riga mun ba ku citizenship ai. Baka ba batun kasaru gare ka, da wanda ya zo makaranta, da wanda ya tafi service, yana garin da yake service, za a ce ya koma. Da wanda ya samu aiki a wani gari, duk wanda za a ce ya koma wurin aiki, ya koma wurin service, ba za a ce ya je ba, ya je service, a'a, ya koma wurin service. Lokacin da ka je maganan ka kai call up later, ka kai waye kafin a gama waye, wannan duk ka je ne. Amma in ka shirya ka tafi, wannan ka koma kenan. Ku gane inda bambancin yake, kuna fahimta ta da kyau? Haka duk wanda ya koma wuri shi dan gari ne, ba zai kasaru ba anan. In ka je gida kuma duk da cewa ka je ne, shi ba za ka yi kasaru ba. Saboda me yasa? Saboda ka je gida ne, ba a kasaru kuma a gida. Nan ba gida bane, amma saboda ka dawo zama, shi yasa ba za ka yi kasaru ba. Abinda ake nufi da as-safar, tafiya, shine al-khuruj min baladil iqamati ila baladin akhar. Ka fita zuwa garin wani daban daga inda kake zaune. Yanzu kuma nan ne wurin zaman ku. Shi yasa in zaka koma gida akan hanya zaka yi kasaru, amma kana isa gida sai ka daina. In zaka dawo nan akan hanya zaka yi kasaru, amma kana isowa nan sai ka daina. Kuna da bambanci da wanda ya zo neman screening don ya koma, kuna da bambanci da wanda ya gama ya zo karɓar result don ya koma, amma kai da ka riga ka zo ba zaka yi kasaru ba. Kuna fahimta? Sannan kuma yanzu bari in baku misali. Ka san lokaci dadin dan karatun kenan, yana daga cikin abin da alhamdulillah muke godiya wa Allah cewa yanzu yanda kuke ta maganar buga waya ko kai ta maganar rubutawa din nan, in abu ta same ka kai da kanka, sai ka bawa kanka fatawa, sai ka bawa kanka amsa. Yanzu da nazo ban taba zama a Abuja na dade irin dadewar da nayi yanzu ba. Na saba kullum in naje Abuja zan yi kwana 3 4 zan yi sati in gama abin da nake, in dawo duk kasar nake. Yanzu na tafi karatu ne, da na tafi ban zauna a cikin Abuja ba, sai na zauna a Buhari. Tsakanin Abuja da Buhari kilomita wajen 30, Buhari ita ma lokar gammance mai zaman kanta. Sai na tsaya sai na yi wa kaina lissafi, sai na ce to yanzu zan rika kasaru ko zan rika cika sallah? In zan rika cika sallah, a ina zan cika? Na san da kullum in naje Abuja ina kasaru, amma yanzu gashi na zo zama a Abuja. Kuna fahimta ta? To amma ko ba a cikin Abuja nake zaune ba, kowane weekend ina dawowa cikin gari, a sauran kwanaki kuma ina Buhari. Sai na zauna yana sai da shimfiɗa abun a takarda, sai na ce idan na je Abuja still ban gama isa destination ina ba, na je ne don in zauna a ina? A Buhari. Baka in na isa Abuja ina kasaru, ba riga na isa garin da nake zama ba, sai na isa Buhari sai in daina kasaru, sai in ci gaba da cika sallah. Haran da dun na bar Buhari na zo cikin gari, daga cikin makaranta za a ce ya je cikin gari, ya je cikin Abuja. Wanda kuma tafiyar da take tsakanin Buhari da Abuja ta kai kasaru saboda gari ne mai zaman kansa ba a hade yake ba inda a hade yake ba zan yi kasaru ba kwata kwata kuna bayyanta ta inda bar kauyen Buhari na shigo cikin Abuja na zo ne sai in ci gaba da kasaru amma ina komawa cikin makaranta sai ba zan yi kasaru ba kuna bayyanta shi yasa yanzu wanda yake zaune a Gube campus tunda Gube wani gari ne ai wani kauye ne a gefe kuna fahimta ta idan ka san da in ka zo Bauchi kuma kwata-kwata ba anan kake zaune ba hostel dinka ba anan ba karatunka ba anan ba kominka yana can sai ka shigo nan to zaka iya kasaru kuna fahimta ta kuna fahimta ta in ka koma can tun da gari ne daban in kun gane fikihun kenan kafin ka isa can kana halin tafiya har yanzu baka isa inda zaka je ba wannan zaka ci gaba da kasaru kuna gano amma in a cikin gari kake zaune sai ka rika zuwa Gubi kana dawowa to nan ba za ka yi kasaru ba Gubi ma ba za ka yi ba saboda me yasa kana zuwa ka dawo ne wannan ba tafiya kake yi ba duk wanda kuma yaje abu yaje yayi ya dawo ko da ya fita daga garin su in ba da niyan tafiya bane wannan baya kasaru saboda kar mutum ya ji na faɗi wannan sai ma'aikaci anan sai ce in yaje Gubi zai rika yin kasaru kuna fahimta duk wanda ya fita da niyyar yin tafiya ko da tafiyar ta kilomita 10 ce zai iya yin kasaru amma wanda ya fita ba da niyyar tafiya ba yaje yin aiki ko yaje gona ko yaje harkar kasuwa amma ba da niyyar tafiya ba ko kilomita 50 yayi ba zai yi kasaru ba kun gane magana zaka ba da nisar kilomita ake aunawa ba da niyyar ka ka je ne ko ka koma dai kenan ka yi tafiya ne ko ka je kilisa ko ka je wata harka ka dawo wannan duk ba za a yi kasaru ba an fahimta wallahi ala
nan sai wanda yake cewa malam ina neman karin bayani game da hijabin da ya kamata mace ta yi sallah da shi naji wani fatawa da ke cewa idan mace ta yi sallah da hijabin da bai rufe kafafuwanta ba bata da sallah
wannan malamin ya faɗi gaskiya hijabin mace ya halatta ta yi sallah da shi shine hijabin da ya halatta ta fita da shi kuna fahimta bambancin hijabin da za a fita da shi da hijabin da za a yi sallah da shi kwaya biyu ne kadai hijabin da ya halatta mace ta fita da shi shine wanda ya cika sharuɗa guda shida na farko an yakuna wasi'a ne ya zama yana da fadi an gane kada ya zama Allah ya kuna dayyikan kada ya zama ya matse jikinta sharadi na biyu shine an yakuna sabiqan ya zama yana da girman da ya rufe ko ina a jikinta bayan fadinsa kenan ya zama kuma ya rufe ko ina ciki har da kafarta tafin kafa shine baya ciki amma wannan saman kafar yana ciki abinda aka yarda mace ta bude shine tafin hannunta wannan hannun da iya inda ake wankewa na wuyan hannu da kuma fuska shine kadai amma kafa har zuwa yatsunsa duk mace za ta sa dogon abinda zai rufe ne ko kun taba ji an ce muku kafa ba al'aura bace abinda ba al'aura ba shine mene hannu da ina da fuska sharadi na uku shine ya zama ba tufafin abin nan kar ya zama kar ta sa masa turare in za ta fita sharadi na hudu to kaga wannan a cikin sallah na gida ko a ɗakin ta kaga wannan tana iya sa turare shine wanda suka saba sharadi na hudu shine Allah ya kuna libasa zira kar ya zama mai ado ne kaga wannan kuma tana iya sa mai ado ta sallah tunda a gida ne ba fita za ta yi ba sharadi na gaba shine Allah ya kuna shaffafan kada zama transparent wanda ana iya hango ciki daga waje ya zama wanda yake showing sanan sharadi na karshe na shida kenan ko na nawa na shida ne ko na biyar to za zama bakwai kenan na shida shine Allah ya kuna libasa Allah ya kuna min libasil kufar kada zama irin tufafin kafirai ne don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kamanceceniya da kafirai daka duk tufafin da ya zama irin na kafirai ne kar ta sa sannan abu na karshe shine Allah ya kuna libasa shuhura kar ya zama libasu shuhura shine one in town shine kayan da ba wata mai irin shi ko tsananin tsadarsa ko tsananin arharsa da wulakancinsa tsananin tsadarsa shine kamar yanzu misali mace ta dinka pure gold ai mata sutura da shi ta fito kaga wani ya zama shuhura ai to yana haramun ne a musulunci saboda zai zama abinda ya zama ya wuce almubazzaranci ya zama abinda kowa ba zai iya ba to Annabi ya hana wannan mutum ba zai sa wannan ba maza da mata duk an hana su haka kuma a wulakance kamar ta dauki gana musgo ta yaga sai a mata dinki da shi kamar yanda aka yayin irin haka a wata kasa ce a Angola da ina an yi wannan abin kwanaki bayan kun gani ko ana ta yayin irin haka to haramun ne wannan tunda abu ne wanda an san wulakantacce kuma ta yaya za a ce ai sutura da shi ko a dauki abin nan fatar buhu ko a dauki buhun siminti sai a yayyanka sai a ce bari a yi dinki da shi ya zama style kaga wannan kowa in ya gani zai ta kallo ya ga me wannan wani irin abu wayan to wannan haramun ne to a musulunci in ya cika waɗannan sharuɗa to ya halatta ta yi sallah da shi kuma ya halatta ta fita da shi wallahu a'lam
dan sai wannan ke cewa malam mutum ne ke azumi sai ya mata ya ci abinci da ya tambaya sai aka ce masa azuminsa ya kare shi kuma da ya ji haka sai ya doke ya ci abinci ya nak bayan yayi nak sai aka ya sake jin wata fatawa da take cewa ai cin farkon nan azuminsa bai kare ba to yanzu yaya zai yi
sai rama ya tubo Allah
sai wannan kuma yake tambaya malam ina neman karin bayani akan hukuncin wanda ke shafa wa gemunsa wani abubuwa haka dan yayi tsawo kuma yayi laushi
idan saboda Allah yake yi saboda yana so gemu yayi zama na sunna wannan yayi kyau zai samu lada amma in yana yi ne kawai saboda yayi kama da Sergio Ramos ko yayi kama da koye kama da Lionel Messi koye kama da Sorawa masu gemu to wannan ya zama haramu kuna bayinta ko saboda yanzu waɗansu suna yi suna yayin gemu amma ba za su samu ladan komai a ciki ba da waɗanda suke yin tirikwata na wando ba za su yi na saboda Allah sai samu lada amma wani sai zai kawo ya zai sa ba saboda Allah ba kuma wallahi ba zai samu ladan komai ba kuma in saboda wani kafiri ya gani wallahi sai ya amsa tambaya a wurin Allah saboda haka duk abin da zaka yi ya zama in kai koyi da Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai ka samu lada shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi saboda Allah shine wanda zai samu lada amma wanda zai saboda wani yayi sai zama sai a haɗu a can a addini ma dama haka ne amma ai ba don addinin kai ba to nan baka da lada sannan kuma ku sani a shari'a la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Allah bai baka gemu ba bai ce maka dole ka tsaye da gemu ba baka shafa wani abu dan gemu ya fito Allah bai saka ba sannan gemun ka bai da tsayi ka shafa wani abu dan yayi tsayi Allah bai saka ba abinda Allah ya saka kawai kai ya wanda ya saka amma kamar yanda nace muku in tsananin saboda Allah ne kuma Allah ya san wanda ya saboda shi kai ustazu ne kana sha'awa an ce manzon Allah sai yana da gemu kai ma kana so ka zama kana da gemu kuma gemun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsayi kana so naka ya zama saboda Annabi ne ya saka shafa to wannan kana da lada shi yasa na faɗa amma yana da wuya a ce saboda Annabi ne shi yasa kawai gara ma kar kai kuna bayinta ka tsaya kawai yanda Allah ya yi ka da na faɗo da abu
nam sai wannan yake cewa malam mutum ne ya bi liman sal
wato zan ba ku wani labari ne ka san shi matashi matashi yana daga cikin abin da yake so inda dan gaye ne mutum in dan kwalisa ne yana kula da kwalisarsa kuma shi ustazu ne yana so ya addini daga cikin irin waɗannan mutane ina ciki ina son kwalliya kuma ina son addini kuma tun da safe na riga na gane cewa babu wato contradiction tsakanin gaye da addini sai Allah yake mace ni ya taimake ni fidira ta sai ta dace da yadda addini yake lokacin da na fara lokacin da na fara yin gemu lokacin ban fara ustazancin da na gano cewa gemu a musulunci wajibi bane. Baka da farko bana yana yi sai in aske saboda ina gani dan samari kuma da gemu kaza kaza. Daga baya sai nazo aka zo aka karanta mana wayannan hadisan. Saboda wannan ina ba ku labari kaman ba zan fadi shekarun ba, kawai ne ya ce to ashe ka tafi. Sai aka zo aka ce nazo na ga hadisi da sauransu shikenan, sai nace to yanzu zan bari. Amma kuma ina so in yi gemun nan yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da gemu. To amma ni a raina bana so gemu na ya mun tsayin da har zai zama mun kalubale a gaye na, da har zai sa wata rana in ce zan taba ga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma kuma gaye na yazo yayi sufasidin har in zo in ce zan yanke. Sai ne wata hikima, lokacin da na tafi Madina, na isa Madina, sai naje na ɗebi ruwan zamzam. Yana daga cikin abinda mutane da yawa suke tambaya ko cikin abokaina ba su sani ba, wannan gemun na wadda yanzu kuke gani, ina rantse muku da Allah, yau shekarun wannan gemu shekarunsa 19 ban taba shi ba wallahi. Saboda tun 2002 da na shiga Madina sai na ɗebi ruwan zamzam yanda ka ganshi na haka yake, sai na ce ya Allah ina son gaye kuma ina son gemun nan. In gemun nan yayi yawa zai sa ni irin kajin shakkan rika dan irin dan ina dan rarragewa irin yanda wasu ke ragewa, don bana so ya wuce gejin da zan ga in na duba zan ga na mun kyau. Sai na ce to tunda wannan ya zo shi kaban, sai na ɗebi ruwan zamzam na ce Allah ka tsayar mun da shi a haka. Wallahi haka na yi na sa na yi haka, na ɗaga na karanta masa kulhuwa, tunda na ɗaga har yau haka yake. Shi yasa mutane da yawa sai su ce wai ka kullun gemun ka haka yake, me yasa baya karuwa ragewa kake? Wallahi ban taba ragewa ba, haka Allah ya bar shi, ruwan zamzam ne. To wannan wai me yasa na faɗa? Sai da na sani matashi ba za ka taba raba shi da yana so yayi gaye kuma yana so yayi addinin. To wallahi addini yana daidai da gayenka. Na rantse da girman Allah dukkanmu waɗanda suke son gayen nan, wallahi kowace kabila kake, kowace kala kake da ita, komin kuɗin da kake da shi duk gatar da ka samu, wallahi ba za ka zama ɗan gaye irin Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam. Duk gayenka wallahi manzon Allah shine a gaba, kai ne a baya. Saboda Allah ya bashi cikan kamala na kyan siffar halittar da duk gayenka ba za ka iya kashe kuɗin da za ka saye wannan abun ba. Sannan duk gyaran fuskarka wallahi ba za ka taɓa, ko da za ka je a maka sajiri ne a canza maka fuska, wallahi ba za ka yi kama da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ba mu'arada tsakanin gayenka da mene da addininka. Tun da safe Allah ya sa na gane wannan, har yanzu almuru ya yi ina taɓa gayena kuma addini yana nan.
Sai wanda yake cewa malam mutum ne ya yi sallar magariba bayan liman ya samu ko ya riske raka'o'i guda biyu, idan ya tashi zai kawo malam zai karanta fatiha ne kadai a boye ko fatiha ne da sura a bayyane?
Wannan tambaya ita ce za ta zama ta ƙarshe gaskiya, nan gaba sai mu zo mu ci gaba in Allah ya kai mu wani satin shi ma irin wannan za mu yi. Wannan yana tambaya akan yadda ake cika sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin Abu Huraira, idza uqimatis idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaykumus sakinata wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. In kun je an tada sallah ku yi tattaki zuwa sallah, ku nutsu kar ku yi gudu kar ku yi sauri, abinda kuka samu kuka riska da liman ku yi, wanda ba ku samu ba ku tashi ku cika. Wannan fama fatakum fa'atimmu da yace, akwai riwaya a cikin Muwatta ita kuma da tazo, wannan yana cikin Bukhari da Muslim, riwaya cikin Muwatta kuma tazo ma fatakum faqadu, abinda kuka rasa sai ku rama sai ku biya. To wannan yasa aka samu sabanin malamai, masaban malikiya suka ce in ka tashi biya zaka yi, su kuma Shafi'iyya da Hanabila suka ce in ka tashi cikawa zaka yi,
duk saboda interpretation din fa atimmu da kuma faqadu. Don haka a bisa masaba malikiya yanda muka saba, in ka zo ka samu sallan magriba raka'a daya, raka'a ta nawa ka samu? Da ka samu daya ta nawa ka samu ta karshe? Don haka yanzu ana bin ka bashin wacce? Ta farko da ta biyu. Don haka in ka tashi sai ka biya bashin wanda ake bin ka, tunda faqadu ne bashi zaka biya. Kaga sai ka koma da baya kenan, sai ka jono su, ita wannan ta ukun ta jira ka a sama, sai ka yi wadanci a kasa, sai a dora ta a kai, sai zama kai raka'a daya da ta biyu. Kun gane inda wannan magana take? Su kuma mazhabar Hanabila da Shafi'iyya sai suka ce a'a, wa ma fatakum fa atimmu, abinda kuka rasa ku cika. Da ka zo bin liman yana raka'a ta nawa? Ta karshe. Kai kuma ta nawan ka kenan? Ta farko. Da kai na ruwanka da liman, kai ka ayyanzu ta kanka kake a wurin liman, ita ce ta uku, kai kuma ita ce ta nawa? Ta daya. Don haka tunda an yi daya, in ka tashi da nawa za ka yi? Ta biyu da ta nawa? Da ta uku. Wanda a wancan ya tashi zai ta daya da ta biyu, ta daya da ta biyu duka Fatiha da sura ce. Wanda kuma ya zo cikawa in zai yi ta biyu da ta uku, kaga ta biyu Fatiha da sura a bayyane, ta uku kuma ba Fatiha a koye zalla. Don haka a cikin waɗannan guda biyun a ganinku wanne ne yafi ƙarfi? Mu yi magana logically, mu bar magana logically, wanne ne kake gani yafi dacewa da ma'anar hadisin? Da in ka zo tunda ana bin ka bashi na uku, ka zo ka samu liman, don haka in ka tashi ka biya bashinka, sai ka yi ɗaya da ta biyu, wannan ɗin ya ta yi lilo, sai a ji a ɗora su daga ƙasa, daga baya sai ka zo ka yi masa rufi. Da kuma in ka zo a ce a'a, ai yanzu kai yanzu ka fara, don haka da kai ake magana, in ka tashi sai ka ciko ta biyu da ta uku kawai, sai ka ɗora, wanne ne ya fi daidai logically? Cikawa shi ya fi. Me ya sa? Saboda ai ba yadda za a yi a fara gini daga sama, daga baya a zo a yi ƙasa. Duk wanda zai gini kan daga ina zai fara? Na ɗaya kenan. Dalili na biyu shi ne, idan ka ce ramawa za ka yi saboda a wurin liman ita ce ta ƙarshe, kuna fahimta ta? A wurin ka ne ta zama ta farko, don haka da liman za ka yi la'akari. Sai mu ce to ai inda aka ne liman yana yin sallama, kai ma sallarka ta ɓaci kenan. Kuna bayanta? In dai dole sai da liman yana rike da kai, to yana yin sallama, ya kamata kai sallama, ya yabe maka sauran. Amma in dai har kai ma za ka tashi kuma ka ci gaba da naka, to ya kamata ka yi la'akari da kanka ne, ba ka yi la'akari da liman ba. Sannan wani zai iya cewa a, to ai in dai haka ne ya zama an samu Fatiha guda biyu ba sura. Saboda wanda ka zo ka samu nan Fatiha ba sura ne, kai ma ka zo ka sace kwaɓo ta Fatiha ba sura. Wani zai ce a, to har kallon da yi ma duka ma ba sura. Saboda in ka zo ka samu sallar la'asar ko azahar, ka samu raka'a biyun ƙarshe, ka ga ba sura, an yi Fatiha zalla, kai ma in ka tashi kai ma ka ce za ka yi uku da hudu, za ka sace irin wannan, ya zama duka sallan ka raka'a hudu ba sura. Matsala. Kuna fahimta? Sai a ce maka a'a mallam ka nutsu mana, ba a reverse ai. Wannan Fatiha da suran da kake ta magana, ai liman ya riga ya maka, ya ɗauke maka, da ba shi ya yi ba, da ya madadin ku tare ne. Ai da ka zo kake cewa ai baka samu kai sura ba, duk sallar ka ba sura, to ya ce maka cewa don ba a yi sura ba sai ya zama sallar ta samu matsala. Da ka zo a raka'a ta ukun da ka zo ka jona shin, sai ka zo ka samu ya riga ya yi ruku'u, sai ka bi shi bai tashi ba, ka samu raka'a ko baka samu ba? Ka samu. Ha, an yi Fatiha da kai? Wanda bai Fatiha ba sallarsa ta yi ne? Me yasa ta yi? Saboda liman. To liman ya dauke maka Fatiha ma balle sura? Ha, a raka'ar farko da ka zo ka samu ya yi ruku'u, sai aka yi sallama, da ka tashi ka ciko a raka'ar farko, ka samu a ruku'u ka jona su, da ka tashi ka karo wani abu, sallan ta yi. Ha, an yi kabbaran harama da kai? Wanda ba yi kabbaran harama da shi ba sallansa ta yi? An yi Fatiha da kai? Wanda ba yi Fatiha da shi ba sallansa ta yi? Ga kuma ba sura ma.
to duk wannan liman ya dauke maka sai ka sa dauke maka sura kadai don ka duk wanda yake bin liman kawai liman ya dauke masa komi cikawa shi yafi dacewa kuna fahimta abinda zai kara nuna maka cewa cikawa shi yafi dacewa shine koda kana amfani da masaban malikiyyan su ma suna reverse ai saboda za su ce maka in ka tashi zaka yi raka'a biyu amma raka'a ta farko da ka zauna sai ka tashi kuma ka saki yin fatiha da sura to ka tambaye shi me yasa za a zauna ana zama raka'a ta ɗaya ne tunda zaka yi ɗaya ne ai da biyu to me yasa aka zauna ai ba a zama a raka'a ta ɗaya don ka tunda kace a zauna kai ma ka san raka'a ta biyu da uku ake so a yi don ka kawai ai raka'a ta biyu da ta uku yanda aka saba ya ake yin biyu da ta uku ta biyu ita ce fatiha da sura ta uku kuma fatiha ba sura ana fahimta to wannan shine iya abinda zamu samu a yau abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana in Allah ya kai mu juma'a mai zuwa zamu karasa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.